Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lalemar habin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Yankin arewacin Najeriya bangare ne da shekarun baya ya bada gudunmuwa sosai wurin gina kasar nan. Wannan ya faru ne tun kafin samun man fetur da a yanzu yake matsayin babbar hanyar samun kuɗin shiga. Tarihi ya tabbatar da cewa wannan yanki ya shahara kwarai da gaske Afirka ta yamma da ma duniya baki ɗaya, sakamakon kasuwanci da ake yi da kuma albarkatun ƙasa da ake samu ta hanyar noma, ga kuma kiwo, sa'annan ga ma'adanai, ga tarin al'umma da ke tsaye da ƙafarsu. Kamar yadda na ce, wannan ya zama tarihi domin a yanzu babu labarin da ke fita daga wannan yanki sai na tashin hankali, talauci da rigingimu irin na siyasa. Ta kai a yanzu, ‘yan sauran yankunan Najeriya na kallon arewacin ƙasar a matsayin kaska rabu mai jini. Menene gaskiyar abin da ke damun arewacin Najeriya ne? Da farko ga wani ɗan gwagwarmaya daga arewacin Najeriya da bayanin gaskiyar abin da ke ciwa yankin nasu tuwa ƙuri'a.
Sunana Sagir Baba, nationalist shugaban kungiyar saisaita tunanin matasa na Najeriya wacce aka fi sani da Think Credit Forum a Turanci. Manyan matsalolin da za mu ce sun tabaibe arewacin Najeriya matsaloli ne da za mu ce kaman guda uku. Matsalan rashin tsaro na lafiya da dukiyoyin al'umma, matsala na rashin ingantaccen tsari na ilimi, da matsala na rashin aikin yi ga miliyoyin matasan da suke zauna a arewacin Najeriya.
Na'am. To zan so mu ɗauki waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya. Idan muka ɗauki matsala ta rashin tsaro, akwai wani lokaci da arewacin Najeriya ake zaune za a iya cewa lafiya. In ka jana magana rashin tsaro ko wani abu kila sai dai daga wani yanki na Najeriya ko kuma daga wata ƙasa. Menene a tunaninka ya jawo a yanzu haka aka wayi gari a tsaro ya zamo abin da ake iya gani a matsayin tashin hankali a arewacin Najeriya?
A lokacin baya za ka ga cewa matsalan tsaro a arewacin Najeriya ba a san shi ba. Yawancin lokaci mukan ji ne daga kudancin Najeriya ko wani abu makamancin wannan, an yi kidnapping ko wani abu makamancin wannan, musamman a yankunan da suke da arzikin man fetur. Arewacin Najeriya mutane ne waɗanda suke da tun kafin zuwan Turawa suna da sana'o'insu na dogaro da kai da tsari na shugabanci da wakilci da abubuwa na ilimi da shauransu a Najeriya. Amma lalacewan tsarin shugabanci da shauransu ya janyo cewa harkokin noma da kiwo da shauran abubuwan da arewacin Najeriya ke takama da shi ya samu rauni, wanda har ya kai al'umman da da ba su damu da gwamnati da wasu abubuwa ba suka juyo suka dogara da wannan, kuma ya zama na shi ana ganin bakin abubuwa saboda yawan population na mutane da shauransu, wanda matsalan tsaro ya kai gejin da har abin ya zama sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To ka ce a da misali mutane akwai ƙasar noma, akwai yawan mutane kuma wadda wannan yawan na mutane kadai arziki ne. In ka duba kamar ƙasar Canada, abin da suke nema kamar za su kaga suna ta gayyatar mutane su zo. To kuma arewacin Najeriya akwai tarin mutane, menene abin da ya jawo kuma ake magana rashin aikin yi tun daga ƙasar noma ga kuma adadin mutanen da ake bukata domin kasuwanci?
Ai ba wai ƙasar noman ne kadai, ƙasa za ta noma kanta da kanta ne. Ƙasa sai an samu kyakkyawan tsari na shugabancin da zai tabbatar da cewa ana noma ƙasan, ko a gina ta ko wasu abubuwa makamantan wannan. Muna da yawan al'umma, kuma godiyanmu ga Allah akasarin al'umman Najeriya matasa ne, musamman ta arewa, kuma Allah ya bada yalwan ƙasa. Amma rashin ingantaccen tsari na shugabanci da wakilci yasa aka yi watsi da harkar noma da abin da ya shafi ma'adanai, wanda hakan ya haifar da matsalolin tsaro da dama a cikin yankunanmu. Saboda idan al'umma ba a ba su aikin da zafi ba, musamman waɗanda suke da ƙarfi da lafiya a cikin su za su ba kansu aikin yi. Kuma aikin yin nan ba dole ne ya zama abin da ake so su yi ba.
Nationalist, ka yi magana cewa wakilcin nan ina ganin kamar a mulki ne na demokaradiyya muke, wadda da ni da kai da kowa zai iya tsayawa takara a zaɓe shi domin ya wakilci al'umma. matsalar kenan ta al'umma arewacin Najeriya ne ba ta wakilan ba tunda idan ka zaɓa mutum so daya bai maka abin da ya kamata ba baka canza shi
to al'umman shin waɗanda aka zaɓa matsalar wakilan ba al'umma bane daga cikin al'umman mu ake cire su su wakilce shauran al'umma amma ba za a dora ma al'umma kadai ba dalili saboda duk wanda ka zaɓa ne da kyakkyawan niyya kuma wayewa a hankali ne in ka lura yanzu zaben da aka yi na kwana-kwanan nan da cike gurbi zaka ga jam'iyya irin su ADP da LD ko mu ce Labour Party LP kenan zaka ga har sun iya kafo su kujeru wannan yake nuna cewa siyasar Najeriya tana canzawa a hankali kuma za a kai gejin da ka taba gani yan Najeriya sun yi bore yanzu a cikin satin nan kaga yadda al'umma a jihar Niger suka yi bore na tsananin matsin rayuwa wanda yana nuna cewa suna cikin kunci da matsin tattalin arziki
amma an ka dubi
kuma ina mai tabbatar muku idan ba a dauki matakai ba jihohi za su dauka
to idan muka dubi bangaren ilimi tunda ka bayyana bangaren ilimi a matsayin daya daga cikin bangarorin da ke cikin halin niyasa a arewacin Najeriya nan kuma me kake nufi
abin da nake nufi shine idan ka kalli gine-ginen da ake da sunan makarantun ma da aka ce wanda an yarda a yi za ka ga cewa makarantun boko da yawa ɗalibai suna zaune ba su da kujeru ba a jujuwa babu abubuwa sun yawa
mamika waɗannan ƙalubale da Sakir Baba nationalist ya zayyano ga ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya sun bayyana mana irin ƙoƙarin da suke yi na ceto yankin nasu amma kafin nan Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Armenia da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/ameniatrust ko a twitter.com/ameniatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng. Da kuma ta wani stoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun ji Sagir Baba nationalist da bayanin matsalolin da suke addabar arewacin Najeriya. Yanzu ga ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar dattawan arewa da bayanin irin ƙoƙarin da suke yi domin ceto yankin daga halin niyasin da yake ciki.
Sunana Abdulaziz Suleiman. Ni ne mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya. Idan aka ce matsalolin da ke fuskantar arewacin Najeriya sai a sai nan da nan a koma cewa rashin tsaro, rashin ilimi da kuma talauci ko kuma rashin tattalin arziki. To amma shi waɗannan abubuwa duka ai wani abu ke janyo su. Abinda muke so kowane lokaci a fahimta kenan. Abinda ya janyo rashin tsaro, ya janyo rugurgujewan tattalin arziki, ya kuma janyo rashin ilimi a arewacin Najeriya shine babban abinda muka ɗauka da cewa rashin shugabanci. Arewacin Najeriya sun rasa shugabanni na gari, sun rasa shugabanci na gari. Ai ba tun asali ne arewacin Najeriya take a wannan hali ba. Akwai zamanin su premier sa Ahmadu Bello sun yi shimfiɗa na gari sun yi shimfiɗa da hangen nesa sun yi ma arewacin Najeriya da ƴan arewacin Najeriya shimfiɗa da za su iya dogaro da kansu su yi takara da kowane yanki na ƙasar nan Najeriya kai har Afrika ma abin dubawa a nan shine me ya tabarbara wannan abin ya sa ya dawo da mu cikin wannan yanayi da muke ciki yanzu shine rashin shugabanci bayan rasuwan su premier sa Ahmadu Bello sai aka samu wani gungu na waɗanda suke cewa su ne shugabannin arewacin Najeriya wanda ba sa kishin al'umman arewacin Najeriya sai kishin kawunan su da kuɗayen mulki da kuɗayen shugabanci da kuma kishin aljifun su da na iyalan su asalin matsalar arewacin Najeriya kenan kuma muddin ba an samu shugabanni na gari bane duk abin da aka yi ba za a ci ma nasara ba to akwai arin hakika wannan rashin shugabanci ya haifar da mummunan rashin tsaro a arewacin Najeriya halin da ake ciki a yanzu kusan kowane lungu a arewacin Najeriya ɗaiɗai ne ake zaune lafiya. Arewa maso gabas dai tuntuni wajen shekara 10 abu kenan, ko ma kusan 20 ake fama da wancan ta'addanci na Boko Haram, kuma har yanzu ba an kawo ƙarshen shi bane. Sai kuma nan arewa maso yamma, northwest kenan, su ma suka ɗauka ana a sace mutane a ƙoƙƙona garuruwa, a ƙona ƙauyuka, a kashe mutane, a watsa su, a kwashe mutane, a je a tsare su a dauji, ana neman kuɗin fansa. Kuma shi kanshi ilimin ma da ake magana, ai mu gaskiya ba mu faye da farko da akan ce wai mu ne koma bayan ilimi. Duk irin wannan ma'auran da ake amfani da shi shine ilimin boko ne ake amfani da shi, amma ai muna da makarantu wanda ba na boko ba, wanda makarantun mu na Islamiya wanda su ne ma suka fi muhimmanci. Ai me yasa ba a lissafa da su sai a rinka dauko maganar boko? Maganar boko din nan in za a iya lura an kai wajen shekara 50 kafin arewacin Najeriya suka bi ilimin boko. Kafin nan suna da iliminsu da suke yi. To wannan ni ban ga ya kamata mu rinka damun kanmu akan irin wannan ba. Shi zamanin si Premier Sir Ahmadu Bello ai ya shimfiɗa hanyar samun ilimi din, ya shimfiɗa hanyoyin da bayan da za a ce wai har wani yanki yanzu ba za mu iya goga kafaɗa da shi akan maganar ilimi ba. So in kuka lura kamar yadda ake faɗi, maganar gaskiya in ba ɓoye-ɓoye za a yi ba, shugabanni ne muka rasa arewacin Najeriya. Kuma wannan matsaloli ne wanda ai suna nan a ko'ina, sai dai sauran guraren shugabannin suna ƙoƙarin magance su, saboda ba kansu ɗaya suna da tsare-tsare na tafiyar da rayukan al'ummansu. Mu kuwa nan arewa tuntuni muka tarwatse da gangar, muka raba kawunanmu, ba ma magana, ba wanda ke magana a ji a arewacin Najeriya a yanzu. To Allah hakika a matsayinmu na dattawan arewa da kuma wannan kungiya ta dattawan arewacin Najeriya, kowa ya sani ba mu ne gwamnati ba. Iko a arewacin Najeriya yana hannun gwamnonin arewacin Najeriya na jihohin arewacin Najeriya. Idan kuma ba su haɗa kansu ba, duk abin da aka yi sai dai a yi ta magana kawai, a yi ta surutu wanda bai da amfani, sannan kuma sun ƙi su haɗa kansu ɗin. To yanzu a matsayinmu na dattawa, ƙoƙarin da muke yi shi ne mu ga sun haɗa kansu su fahimci halin da arewa ɗin nan ke ciki. In suka fahimci halin da arewa ɗin nan suke ciki, za a san za a yi maganin abubuwan nan. Yanzu misali mukan kawo maganar tsaro da ake magana. Ai garin can yankin Yarbawa kwanan baya, tsaron nan ma bai ta rashin tsaro bai ta azzara ma a gare su a wajen su ba, suka zauna suka kirkiro kungiya na tsaro da suka sa masa suna Amotekun, da suka sa mashi wannan suna suka ba gwamnonin su suka karba, sarakunan su suka karba, suka tun ana gwamnatin tarayya ta ce ba ta yadda ba har dole ta yadda saboda bakin su daya. Yanzu suna nan sun kafa abin su, suna kuma taimaka musu, yanzu ma suna kokarin ba su miyagun makamai ne su rike. To mu kuwa nan arewacin Najeriya an yi amarin kama taro ma gaba ɗaya ne za a tinkari wannan matsalolin tsaron. Kowane gwamna sai ya kama gabansa, wancan ya ce shi ya jaye sulhu da 'yan bindiga, wancan ya ce ya kore su maganganu da shekara da shekaru gashi na abu yanzu yana nema ya ci ƙarfin kowa da kowa. To amma duk inda aka ce mun dawo mun tsaya ma gaskiya mun haɗa kawunanmu, ba abin da ba za mu iya tunkarar shi ba, ba abin da ba mu iya maganinsa ba. Sannan to muna ƙoƙari kuma baya ga mu ga an haɗa kai ɗin, akwai kuma babban ƙoƙari wanda shi ne ma ya fi wancan amfani, shi ne ganin an wayar da kawunan mabiya ɗin. Ita al'umman ta waye ta san cewa ita ake cutarwa, ita ake wulaƙantarwa, ita waɗannan waɗanda suka ce su shugabannin ta ne ita suke zalunta. To kun ga idan al'umma ba ta waye ta fahimci irin wanda ya kamata ta zaɓa, ta kuma fahimci irin ƙarfin da ke hannunta na ta ladabtar da wanda ta zaɓa ya je mata aiki ba, to ana cikin matsala.
To masu sauraro, da wannan bayani na Abdulaziz Suleiman, mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya, Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awwal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.